أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوبا كم سلمان بركة ملكة سنشيوا تكوان مسلا سينام ميتار البركة مسجد أمنا هواء لكيوان أمغوا تبغو nan bayan makantar ƴan mata ta doma nan fadar jihar Gombe. Barkamu da kasancewa domin ci gaba da tattaunawa game da bangarori na addinin musulunci a matsayinmu na ƴaƴan wannan addini wanda faɗin Allah ta'ala ya gaskata akan mu cewa fadhakkir wa inna dhikra tanfa'ul mu'minin, ka tunatar domin tunatarwa tana amfanar masu imani. Allah ta'ala ya sanya mu da cikin su. Yau muna safiyar Lahadi, wanda yau din daidai ne da 26 ga watan Rajab. Yau hijira ne da shekara 1446. Daidai da 26 dai ga watan 1 na shekarar miladiya 2025. Can 1446. Hijira miladiya 2025. Idan ba a manta ba, muna ware wannan lokaci domin ƴan uwa, iyaye da yayi da kannai da sauran malamai daga cikin ƴan uwa mata wanda muke zama a irin wannan safiya duk bayan mako biyu domin mu tattauna da su, mu ƙara wa juna ilimi. Ka'idar Allah da yake cewa innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat har zuwa wazakirina Allah katiran wadhakirat. Manzon Allah ya ce ko mata ƴan uwan maza ne a wajen addini. Dokokin da Allah ya dora mana kusan duk ɗaya ne, sai dan gurabe wanda ba ka rasa ba, wanda aka ce su mata haka bai zama wajibi a kansu ba. Kamar abin da ya shafi raka gawa a binnita, kamar abin da ya shafi fita jihadi a ɗau takobi ko bindiga, kamar abin da ya shafi fita da'awa da shiga cikin lunguna da ƙauyuka wajen da'awa. To a galabiya wannan malamai sun ce su mata Allah ta'ala bai dora musu wannan ba, kamar sallar jam'i su ma wannan bai zama wajibi a kansu ba, da sauran dai abubuwa da ilimi ya tabbatar da su. To a kullum idan munasaba ta haɗa mu da ƴan uwa mata, abinda zan ƙara tunatar da su shine ayyukan da za su yi su samu aljanna. To ayyuka ne wanda in kai kwamfaya da na maza, to za ka iya cewa kaɗan ne. Aikin da ƴa mace musulma za ta yi su samu aljanna, idan ka kwatanta da aikin da maza aka ɗora mana, to aikin ku ko matar za ku yi ga aljanna kaɗan ne, ba shi da yawa. Amma kuma abin mamaki da abin tsoro kuma da dubawa, dukkan kaɗan ɗin aikin ku na samun aljanna, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bada labari da ya je Isra'i da Mi'raj ya dawo, sai yake cewa ya ga wuta, amma mafi yawan mazauna gidan wuta mata ne. Allah ta'ala ya sa ba ku a ciki. Allah ya sa dukkan al'ummar mu mata musulmai, Allah ya sa ba su cikin wannan musiba. Manzon Allah ya ce an bude masa wuta ya gani, amma ya ga mafi yawan mazauna gidan wuta mata ne. Akwai wata mata da manzon Allah yake ba su wannan labari, sai ta tashi. Rawayin hadisi yake cewa safa'ul khaddain, nan din ta haka duk mutumin da hankalinsa ya tashi kuncinsa zai nuna, ko da fiskarsa da idansa. matar ta tashi a furgici hankalinta ya tashi idan ta ciciko tace manzon Allah masabab menene haka me ya jawo wannan manzon Allah me faru haka aka ce mata sun fiyawa gidan wuta sai manzon Allah ya ce eh abubuwa ne guda biyu li'annahunna tukusirna la'al wa takfurul ashir dalilin da yasa mata suka fiyawa gidan wuta mata manzon Allah ne ke fada wannan labari suna da yawan zagi da tsiruwa eh tukusirna la'al motsi kadan za a yi zagi Allah wadare Allah ya tsini an haife ka ba a haifi halinka ba an yi kaza an yi kaza to wannan ta harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya zama sanadiyar zaman mata a gidan wutar jahannama Allah ya tsare kun ga dama da Allah yake cewa bil mu'minina ra'ufur rahim shi manzon Allah game da masu imani mai tausayi ne mai jin kai ne kun ga tausayin sa da jin kansa gare mu ya hakaito wancan labarin ya gano da idan sai zo ki bala mana idan muna da nutsuwa muna da hankali me kamata ne sai mu guje wancan abin domin kada mu zama to muna cikin su an fahimta wannan iya cikin rahama da jinkai da tausayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk annabawan nan duka wanda Qur'ani ya bamu labarin su 25 da wanda suka zo a hadisance da yawa ga sura ba annabin da Allah ta'ala ya mai irin wannan baiwar ka bin ba annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam wanda yaje gano wuta ya gano aljanna kuma yazo yake fada mana yan aljanna ga abin da yake su aljanna yan wuta ga abin da yake su wuta ba al'ummar da suka samu wannan gata in ba wannan adubar ba kuna fahimta ba al'ummar da ta samu wannan gatan in ba al'ummar annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam kun ga wannan akwai kauna da so da soyayya da manzo Allah ke wannan adubar ta sa yaje ya gano abin da yake mata mafi yawa wuta yazo yake fada mana kaga idan mun yadda da maganar sa muna kokarin tabbatuwa akan ta to duk dalilin da yasa hakan ta faru sai mu guje shi ana fahimta an ji dalili ne ko tukusinna la yawan zagi da yawan baki kuma a wannan tafiya dai kafin mu karasa wannan hadisi yace da aka nuna masa wuta da ya leka gidan wuta sai ga wa'ansu mutane daga cikin mata an zazzago harshen su an sa kugiya irin ta wutar jahannama an rate harshen an makale harshen da kugiya irin ta wuta ana yi wa wannan matan azaba sai manzo Allah ke tambaya cewa wannan fa ya jibril dama jibril ne raka shi yake cewa wannan ko wace irin me take aikatawa sai yake cewa bazza'iya kenan bazza'iya wanda bakin ta bai shiru duk abin da ta gani sai ta adar duk maganar da ta zo bakin ta sai ta kwaba wa mijinta ko mawaye rashin kame harshe da sakin harshe maganganu ba kai ba kafa haka to wannan manzon Allah shi ma ya garo kuma ya faɗa mana idan kina so ki tsira daga wannan azaba irin waccan to sai ki zama kina kiyaye harshenki dama ko manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw bi aw lismut wanda imani da Allah ya imani kiyama za ta tsaya yan wuta su tafi wuta yan aljanna su tafi aljanna yayi da wannan za ta faru to sai manzon Allah ke ce in zai yi magana ya faɗa alkhairi idan ko magana ba alkhairi bace ki shiru kawai shine solution idan maganar ki ba alkhairi ciki to yin shirin shi ne mafi alkhairi kun ga shi yawan sakin baki da yawan magana iya jawo shi ma azaba irin ta wuta a gobar kiyama a wannan tafiya dai sai ga wata kuma an kama gashin kanta an daure shi a jikin makata ta wuta an tattara gashin an daure shi an rataye ta da gashin ta ita ma ana yi mata azaba sai manzo Allah ke tambaye Jibril alaihi salam wannan fa ya rasulullah wannan fa ya Jibril me take aikatawa sai Jibril ke cewa ya rasulullah wannan su ne masu adon fit da gashi a waje yawa ita ta je ta yi kitso ko ta yi jambo ko ta yi wane ne ma dai duk abin da ta yi to sai ta zo tana nuna wa duniya cewa ga gashin kanta a waje ba kuma gashin kan mace tsareci ta ne duk mace da take bayyana gashin kanta tana bayyana tsarecin ta gaban jama'a kuma ce duk mace da ta bayyana gashin kanta a waje ta fito in dai ta kai shekarun balaga ko da ba ta da aure to har ta koma gidansu mala'iku suna tsine mata albarka to kun ga tunda mun ji wannan da mu da ƴaƴanmu da kannanmu sai mu kokarin kiyayewa domin kar mu fada wancan layi da zai kai mu zuwa ga fushin Allah da azabar Allah ku kiyaye wannan abu da biyu da manzon Allah yake bai wacce mata labari na cewa yawan mata yana kai su ta bayan abin nan sinuwa da zagi da la'ana sai ce kuma takfurnal ashid suna butulciwa zamantakewa da mazajensu takfurul ashir nan ba kafirci na shirka ko na hada Allah da wani ake nufi ba al-kufru ana nufin in butulci inkari har manzo Allah ke bada labari cewa da a ce ɗaya daga cikin su mijinta zai kyautata mata tsawon lokaci a samu wani lokaci a samu akasin rayuwa kamar bana mazaje da yawa abubuwa da suke da yanzu ba sa yi domin yana yi riga ya canja to sai ta bude baki ta ce ma ra'aitu minkal khair qat akai ban taba ganin ma alkhairi a gonka ba amma wanda kaddara me zai ni ai ba matar ka bace in ban da kaddara in ban da ma ina jin maganar iyaye ai kai ba miji na bane to maza na ce wannan magana duk matan da ta fada wa mijinta wannan to in ba ta yi gaggawar tuba ba da neman gafara to wannan magana za ta iya kai ta zuwa ga wutar jahannama kun ga wannan abu guda biyu sai ma'aikin Allah ya bamu labari sallallahu alaihi wasallam shine yake yawan kai mata gidan wuta yawan zagi da tsinuwa da yawan butulci wa miji ana fahimta yawan butulci wa miji da duk abin da ya ba a godewa komai a rene wata ma in mijinta zai bata wani abu ko na ce fa ne ko wani abu zai fita sai ce aje nan ta je ta karba ma da hannun a hakan mata ya fita ya fita ta fi karfin haka aje na dauka ba addu'a in zai fita ba fatan alkhairi ba roƙa masa Allah budi da tsari duk bata yi ta fi karfin wadda ta yi girman kai to babu shakka irin wannan iyakai mata da yawa zuwa gidan wuta rashin martaba da kimanta miji da matarsa abu da maganganun su afwan daga cikin irin abinda manzon Allah yake faɗa wa ƴaƴa mata ku kula da abin da ya shafi girmama mazajen ku a aure sai yake cewa ko sallayar mijinki a ita saba zama ko wata kujerarsa da akan ta yi zama ko butan da yake amfani da ita ko kwanan abincin da nasa ne yake amfani da shi manzo Allah ce haramun ne yake biya wani amfani da shi matukar babu sanin sashi kuna fahimta a falo kin san a wacce kujerar mijinki ki zama to karki bar kowa ya zauna a kujerar kin san wannan sallayar mijinki ce ai take nafil bili yake zama yake huta kar wani ya je zauna wannan kin san wannan kwanan mijinki ne wannan cokalin sa ne wannan butan shi ne ko baya nan karki yadda wani amfani da wannan haka ma'aikin Allah ya koya wa mata haka kuma ya faru akan ɗaya daga cikin matansa ɗaya daga cikin matansa akwai mahaifinta kafin ya musulunta wannan sahabi Abu Sufyan kafin ya musulunta akwai Yassa Habiba Ummu Habiba ya zo gidanta gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wata yar tabarma da manzon Allah yake zama iya zuwa zai zauna sai ta janye ta nannade ta kai ta gefe ta aji babanta ne ba sai take heke cewa shin na ni ne na fi karfin zama a wannan kina ganin bata dace da ni ba kuma tabarma ce ta fi karfina sai take cewa wannan tabarma ta fi karfin zaman ka domin tabarma da manzon Allah yake zama shi sallallahu alaihi wasallam babanta take faɗa wa amma ke yanzu kawa haduwar makaranta sai ki ganta ta zauna a bakin gadon mijinki ba ma fa kujera ba ma falo ba cikin daki
sai ki jata ki kaita da zauna a bakin gidan da miji ke kwanciya. Wannan ba martabawa, wannan ba wayewa bace. Wannan kauyanci ne, ba daidai bane. Daga cikin irin abin da matan yau suke aiwatarwa shine wa'ansu da yawa da yake auren amai da shi auren Facebook, auren Twitter, auren ba a san me yayi shi a addini ba, kawai amai da shi al'ada. Wata kawa ba, ba ma yar uwa ba ko uwa ko wata gogo ko umma, a'a kawa sai ta dinga daukar sirrin mijinta tana fada ga wata. Sirrin gidan aurenta ba. Wanda wani sirrin ko mahaifiyarki haramu nake fada mata. Ko mahaifiyarki ba zaki fada mata ba. Amma wata sai ta dauka tana fada wa kawarta sirrin gidan mijinta. Wannan iya sa Allah ya fushi da mata, kuma iya cikin dalilin da yasa Allah ta'ala zai wa wasu mata da yawa azab. Gana na Aisha ummul mu'minin, Allah ya kare da ita. Nana Aisha kowa ya san babanta ko shine sayyidina Abubakar radiyallahu anhu, miloniya ne a cikin sahabbai. Allah ya hore masa dukiya, Allah ya hore masa dukiya, amma take bada labari da kanta a gidan manzon Allah, gidan mijinta, sai a shafe kwanan wata guda kamar kwana 30 ba dau tukunya an dora a murhu ba domin babu abin da za a dafa. Har rawun yake tambayta ya ummul mu'minina, ya kuke rayuwa kuma? Kita kice na'ishu alal asawdain, muna rayuwa kan bakakin abubuwa guda biyu ne, muna cin dibino muna shan ruwa, kina bi cin muka he ai sati sati biyu kwana 20 da wani abu, ana cin dibino da safi da ruwa, a ci dibino da rana a sha ruwa, a ci dibino da dare a sha ruwa a kwanta a gidan Annabi rahama sallallahu alaihi wasallam. Amma ba matarsa daya da ta dau mayafinta ta saba ko ta dau hijabinta ta tafi gidan baban da tace yau gidanmu ba abinci, ba ta basa ruwa. Amma ke yin sau nawa kika kai karar mijinki gidanku? A shekara daya ma ba zai samu ba. Ko a waya, yaya wallahi mu kam sai dai a hankali wallahi ka sai me yake su ki fada masa? Baki in ma baki ce karar kuna cikin matsala ba, ai ka san wallahi bana ce wallahi sai a hankali, ka san abubuwan da sun canja, to kamar kina kai karin gidan mijinki. Wannan ba fitar da yake ba. Wani yayin ki ne a Abuja ko a Kano ko a ina ki ya bugo miki waya kuna gaisa zaki dinga masa korafi a cikin waya. Balle da na ma har ya bada fiska, to yaya zan mana hukuma? Shikenan kuma ki fara bari shi. Ai kaza kaza abun ma da ba ai ba sai ta fara. To wannan kamar kina daukan sirrin gidan mijinki kina yadawa a duniya da kawai. Daga cikin babban abin da yake zamar da aure lafiya akwai riki su. Duk auren da sirrin sa bai riko ba, to auren ba zai lastin ba. Duk auren da yake bada sha'awa shekara 10-20 a ce ko yaji ba ta taba yi ba. Daga cikin sirrin akwai riki su. Duk abin da suka ita da mijinta to daga bakin su shikenan ya kare ba miji. Wa an su masu hikimar ma an san tsakanin harshe da hakuri ma ana samun sabani. Har in ayyan sun dan fara datawa haka, ko da zai fada wa matarsa wata magana da dan fishi haka, wallahi ba zai bari ba sai ayyan sun fita basa. Ƴaƴan ma ba yanda zai su gane tsakanin baba da umma akwai matsala ba za su bari ba. Balantana kuma wani abu ce. Amma ya zama can zamani. Saboda ka irin wannan iya sa Allah ya fishi da al'amarinku, kuma har ya sa ku samu kanku cikin azabar Allah wanda ba ka ake fata ba. Saboda ku rike sirrin gidan aurenku. Ya zamto duk abin da ake gidan mijinki daga ke sai shi. In abin bai fi ƙarfi ba, in abin bai ce bai ta'azzara ba, duk abin da za a yi ku yi solving din kayanku da kanku. Wannan shine rufin asirinku, kuma shine mutuncinku. Daga cikin irin abin da yake zama a yau iya gudana da yawa akwai cin amana wanda take bayuwa tsakanin ma'aurata. Cin amana ta gaske kuma wanda dukkan inda aka rasa amana to an rasa albarka a gun. Ko kasuwa ce in babu albarka ba amana to ba ta da albarka. Ko zaman gidan aure ne in babu amana to ba ta da albarka. Ko dukiya ce aka tara ta ba ta hanya mai kyau ba amana a tara dukiyar to ba ta da albarka. Ana fahimta? To gidan aure da yawa, da yawan gidan aure a yau da jiya
akwai mummunan bayani game da cin amana da yake bayyana. Wani bisa musali sai Allah ya tona asiri a gari. Da yawan kuma suna nan alullubi Allah ya rufe asiri ba asiri. Duk abin da yake faruwa ake ji, to Allah iya buga misali ne, kada ki yi wannan abu. Kada ki fada cikin wancan lai. Ai kuna ji, kuna jin labarai a radio ai. Da kotuna da abin da suke faruwa na gagarumin cin amana da yake faruwa tsakanin gidan aure, tsakanin mata da miji. Wannan iya daga cikin cin amana mafi girma a duniya. A ce tsakanin miji da mata wani ya ci amanar wani da gangan don wata manufa a duniya, to iya cikin cin amana mafi girma a duniya. Da yawa wa'ansu matan masha Allah za su taso gidan tarbiyya mahaifi da mahaifiya, ana ta kokarin tarbiyya da nusarwa da karatu da sauransu, an kai ta gidan mijinta lafiya, to amma kawaye ko makota ko munanan abokan zama ke su rushe mata wutar tarbiyyar wajen shekara 20 ana gina ta. Kawaye ko ƴan unguwa an dauke ta daga unguwa su an kai ta can wata unguwa, gidan aure ya kai ta can. To shikenan, in baki dace ba da samun makota mutanen kirki, to wallahi waɗannan su ne su da tafiyar kyauta. Ai wanci ba dan dai kar a ce kaza ba, ai ke ba kuwa ce daga nan kuma shikenan an fara shiga kuma. A'a, ai ke ba mu san menene ba, ai kaza muka, ai kaza ka, daga nan duk dai da hila har sai kin saki jiki kin fara magana, to gara za a dinga ce miki to ke san mazajen yanzu ba. Lala ba ai kun san mazajen yanzu ba, ba a barin su a dinga buga misali. Kin ga wance yaya take da mijinta, ai ko karaya aje ba, ko karata aje ba zai tsallaka ba, a banza ka ta faru. Ai muna da kaza shikenan, daga nan za a fara hilake har a ci to akwai wani wanda za a je gosa kuma. Directly ba za su yi ke indirectly, tun ba ke karɓar maganar, tun ba ki yadda ba, tun kina kawo da kai har a shawo kanki. A ji ma me yake, me matsalar ki tsakanin ki da miji. To daga nan kuma shikenan, in ba ki aune ba wata sai ki ga ki a ɗakin boka. Ba mutunci, ba addini, ba aljanna, ba kaza, ba kaza. A kan ɗan abin da sama da shekara 20 da biyar kin rayu ba shi, kuma Allah ya miki tsawon kwana za ki rayu nan gaban ba shi ɗin, amma rashin haƙurin tiɗi ɗai sai ya sake ɓarar da imaninki gaba ɗaya. Mata da yawa ana samun kansu a irin wannan, mata da yawa suna tsantsar kansu a irin wannan musiba. Babu amana, cin amana yayi yawa, yayi yawa, yayi yawa, cin amana yayi yawa. Wa'ansu daga cikin irin cin amana da suke yi, cin amana mafi girma, suna ɗaukan haƙƙi mafi girma na zamantakewar aure, yi ne mu'amala ta auratayya tsakanin mace da miji, sai zai su zubda wannan mutuncin agun wani dan alƙawarin zai musu asiri ko zai ba su magani. Irin wannan suna faruwa, ba za su kirga, ba za su kirgu ba, bila adadin suna nan da yawa. Ko a ba ta wani abu ta zo ta sanya wa mijinta abin da zai ci, ko a ba ta wani abu ta sanya wa mijinta cikin abin da zai sha, ko a ce ta ɗauko wani abu na tufar mijinta ko wani sashi na jikin mijinta ta kawo, da shi za a yi wannan asirin, da shi za a yi wannan sirdabarin, da shi za a yi wannan sihirin, a ba ta ita kuma ta yi abin da take so da shi. Akwai wani mutum babba ne, babban mutum ne, iya cikin cabinet ma na wannan gwamnati. Wata rana sai yake ce min, malami fa ni fa na kore wance gida. Yake faɗa min matarsa, da yake matarsa biyu ne, ɗaya tana nan, ɗaya tana can wani gari. Ya ce to Allah dai ya sa ba saki bane ba. Abin nan ce masa gida. Ya ce Allah ya sa ba saki bane. Ya ce eh to ba ai sakin mama na kora ta gida, na ce tafi gida. Babban mutum ne. Sai nake cewa da shi to me ba wala. Sai ke cewa wallahi na dawo da daddare, na yi dare ba mu dawo ba. To can na kwanta bacci ya ɗauke ni can, kamar dab da asuba haka bacci ya yi nauyi, nake ba ma kwanta ba sai bayan ƙarfe ɗaya. Ya ce kawai da na ga ta tashi na ɗauka kamar ko nafila za ta fara yi, ko kaza kaza kaza, ko wani abu na
na ibada ko za ta fara rige wani aiki ne yace ni kuma na kwanta ido na biyu ban a ainihin baccin dauki ta he naga ta dauko sabuwar reza
wanda mi wannan
naga yaga ta dauko sabuwar reza tace yace wannan reza tana gani iya gani kai ta dau rezan nan ta bude ta daga gidanta sabuwar reza da yake shi ma jarumi yace wallahi ko na nuna mata naga abin da za ta yi da rezan nan ina kallanta na rufe ido na ina bacin zumo naga ta zo kusa da ni ina ganinta nace na san reza ne kafin ta kashe ni zan kwaci kai da amma kizan ne ta shi yace ta je ta samu saitin kafa na can kafata ta dan shafa mu wani ruwa haka taje ko zan tashi na nuna kamar bacin ya dauke ni da yawa yace ta sa wannan rezan dan ga dan haka da dan ja a wun ina ji jini dan fito a wuna da yanka dan hikima ta dan ja ka dan haka tace yace bude wata kwalba ta dauko auduga yace wallahi iya gani yace sa ta goge wannan jinin ta goge wannan jinin da auduga yace mayar wannan kwalbar ta rufe taje ta bude sif din ta iya gani ta sanya kwalbar a can cikin sif da kulli yake gidan ta zo ta yi gawan kaza kaza ta kuma ta kwanta iya gani ya tashi bai ce mata komai ba asuba ta yi ya je alwalatin masallaci ya je sallah yayi azkar din sa a masallaci da ya dawo daga masallaci sai ya je jarir ya bude sif din inda ta ajiye wannan kwalbar sai ya dauko shi ga ajiyar ki kar ki manta abin da yake mata yace ga ajiyar ki kar ki manta na kike za ta alesa amma kar ki manta ga ta na fito miki da ita kusa to wannan abin ya faru reality ya faru mutumin ne yake fada maka da bakin sa ya aka ya kan ta faru wani bokan ne wani matsafin ne zai fada mata haka duk yanda za ta yi ta nemo jinin jikin mijinta ta kawo zai a mata wani asiri da shi wannan fa wanda ya bayyana muke gaba muke faɗa muku wanda ya bayyana wanda ba su bayyana ba suna da yawa dewa ko a ce gashin miji a yanki gashin shi ko wani farcen sa ko wani tufan sa da yake sawa wanda ba zan kirgu ba mata dewa sun faɗa wannan ramin sun faɗa wannan halaka kuma har in kin aminta da wannan din za a ce miki eh kaza ki je ki yi to manzon Allah ya ce duk wanda hakan ta faru kanta faqad kafar bima unzila ala muhammad ta kafir shi a qur'ani duk matar da boka zai ce je ki yanko gashin mijin ki kawo ki ce to ki nemo farcen sa na kafar hagu na babban dan yatsa ki kawo ki nemo kaza ki zaki kawo kika ce eh zaki kawo manzon Allah ya ce kin kafir cewa alqur'ani kin ga ke ba musulma bace kuma duk wanda ya je wajen boka boka yace kaza 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 yace kai wannan abun ai bai bazai yi ba wannan ai bazai yi ba to zuwa gon bokan ma da kin yadda da abin da yace kiyin to sai kin yi sallar kwana 40 Allah bai karbe ta sallar kwana 40 haka manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam to kun ga da yawa wannan duk rashin amana ne yake kawo rashin amana ne yake kawo a yanda Allah ya tsara dan adam ya riga ya faɗa a Qur'ani yace arrijalu qawwamuna 'alan nisa arrijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihi fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafiz Allah wallati takhaffuna nishuzuhunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in a'ana lakum fala tabghu 'alayhinna sabila duk matsalolin gidan aure to Allah ya dunkule su a wannan ayoyi ya faɗi yanda za su faru ya faɗi maganin su duka abin da zai faru Allah ya dunkule a wannan yayin samarin sa ya faɗa farko da yake cewa arrijalu qawwamuna 'alan nisa su maza su ne tsayayyu akan mata su ne jagorori shi yasa ma Allah bai yarda a ce mace ta yi shugabanci ba an gane kuwa ce ita ce shugaban ƙasa ko ita ce gwamna ko ita ce shugaban ƙaramar hukuma to Allah bai yarda da wannan ba idan zaki ya zama uwar gida a gidan mijinki kici shugaban gida wannan bangaren ki ne ya halatta ki ba matsala bane ana ganewa amma maza su ne da jagoranci qawwamu na alal nisa sai Allah ya ce dalili biyu ne yasa bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd na farko dai haka Allah ya fallada har da aka Allah ya san wannan farar tsakanin junansu da junansu ya sanya jinsin maza sun fi jinsin mata farala haka Allah ya kaddara wannan daga Allah ne haka yi su dan wata hikima ba dan baya san matan ba ba dan kuma su ma matan ba su da farala irin ta su ba su ma suna da farala da maza masu da ita ana fahimta sai ya ce kuma bima anfaqu min amwalihi dalili na biyu da maza suka zama tsayayyu akan mata su ne jagorori sai Allah ya ce maza su ne masu ciyarwa ciyarwa ta iyalin ta wajibi tana kan maza duk inda za a shiga a fita yi ne zai je nemo abin da za ku ci wallahi wata in ta ga mijinta yanda yake hozzling a waje wallahi sai ta yi kuka da hawaye idan ta ke da kina zo na kai za ka miki ladan ce fa ne za a shigo miki da masara za a shigo miki da shinkafa za a ka miki kaza baki sanya ake yi ba baki sanya da ake yi ba wani in ya fita daga gidansa wallahi har ya dawo ya tsuguna an ba sallah zai bari zauna ai rana ce ka ta kare masa aka in sanyi ne haka zai kare masa aka kuma kashi 85 fitarsa da wannan kokarin diddan ya kare muku mutuncin ku ne diddan ya kare muku mutuncin ku ne yanzu ko Allah bai saukar da aya ba manzon Allah bai hadisi ba wanda bai kamata girman wasu ba me yasa matan bariki maski girman manzon su na bariki ba dan suna daukar nauyin su bane kun ga ba lada ma zunubi ne da fishin Allah a hakara to amma ke ga lada ga so na Allah ga samun aljanna to me yasa ba za ki wa mijinki wannan da'ar ba me yasa ba za ki wa mijinki wannan biyayyar ba yanzu wata na karab na fada na maiwaita wata rabanta da in mijinta zai fita a baban wani a dawo lafiya Allah ya kiyaye Allah ya bada sa'a Allah ya tsare mana kai Allah ya dabara da kai lafiya wallahi wata ta shi garba ba fada mijinta wannan ba wallahi wata ta shi kara ta mai addu'a irin wannan Allah ya kiyaye Allah ya dada kai lafiya Allah ya buda maka hanyoyinka Allah ya sa kai kaza Allah kuma iyaji ki zo kusa da shi ki da fada wata girman kai ba zai bada tai kuma ga irin abin da Allah ya fada qawwamu na alal nisa akwai wani yayin mu yake cewa wallahi yayi shi wajen shekara 20 da wani abu yayi karatu a Maiduguri yake ba mu labari cewa wata da damuna zai taho gida ya zo tashin mota a garin Maiduguri yake cewa sai ga wata mace ta wazo ashe mijinta ne taho zai tafiya yayi mantuwa ita kuma sai ta ga abin da ya manta sai ta dauko abin ta taho tashin mota za ta samu shi ta bashi fararen kai ne a jikin matar amma da ta zo gundume motar da mijinta yake ciki da mijinta ya hango ta ya sauko zai zo ya karbi wannan abin da ya manta a gida yake ce min wallahi ya ga hir ta kai guyoyin ta kasa a cikin lema da kwatami da damuna ne ruwa ya jika go ta dukursa a kasa ta meka masa abin ya karba ya shiga mota sannan ta so ku duba yanda duk mutanen gun kowa sai da hankalin sa ya zo addu'ar da za ta samu kadai ta bayin Allah ya aishe ta gama duniya lafiya ku duba wata mata mai tarbiya ma ku duba wata mata mai biyayya ma ku duba wata mata mai kaza ma to yanzu wannan mijin nata meye ba zai iya kanta ba duk inda ya tafi hankalinsa ba iya kanta ba duk abin da yake ya gama ba gida zai dawo ba to amma ke ake mijin ke ki nisa da ki da akwai laifin ki a ciki ba ki masa irin wannan ne ba za ki zauna ki masa magana ta jin daɗi da nishaɗi ba kullun ke da mijinki ba kaza ai abu kaza ma ya ƙare a to ya za iya dawo da wuri ke kin yi bacci zai dawo kullun ba hira mai daɗi ba lafuza na kwantar da hankali kullun sai babu kaza ai wani ma yayi kaza ai an koro wani ma kaza ai kaza kullun complain ai ba zai ji daɗi ba ai lokacin requesting daban yake a gumiji lokacin da za a ce abu kaza babu ko abu kaza ya kusa karewa daban yake ai a haka ne mana daban yake wannan lokacin ba kowane lokaci yake fada miji wannan ba wani ya dawo daga rana daga kasuwa daga gun aiki daga gona ko nutsuwa ta cin abinci bai yi ba za fara zayyana masa ai ba kaza ai an yi kaza babu ai wani ma yi kaza ta ina zai fahimci ki anan in ba ku manta ba na fada na taba karanta muku abin da ya faru ga Ummu Sulama lokacin da mijinta yi tafiya a tafiyar kafin ya dawo suna da wani dan da haka karami sai Allah ya mai rasuwa sai take cewa gidan su da yawa ne a gidan sai take cewa da Allah kada kowa yayi wa baban wani ta'aziyya idan ya dawo kubari ni zan fara fada masa dan sai ya mutu ba na son kowa mai ya nuna cewa an yi mutuwa a gidan nan yali shi ni zan fara fada masa da yazo bai san wannan yarin ya rasu ba iya dawowa ta tarbe shi irin tarbar da ta saba masa ko a fiska ba ta nuna dan su ya mutu ba kuma iya na a kwanci ta kwantar da shi ta lullube shi ta kai mai ruwa yayi wanka ta ka masa abinci ci suka zauna ya kaza ta dinga tambaye sa ya hanya ya akai kaza duk ba ta nuna cewa wannan dan nasu ya mutu ba an takaice muku har dare yayi suka kwanta bata ce wala ya mutu ba sai da asuba sun tashi yayi alwala zai tafi masallaci sai take ce da Allah baban wani ina da tambaya sai yake ce to Allah ya sa mu sani me tambayar ki sai take cewa da shi yanzu misali an kawo mana ajiyan kaya ne wani ya ba mu ajiyan kayan shi sai kuma yazo yace a bashi wannan kaya nasa da ya ba mu ajiya da Allah wanda ya tambayi kayansa da ya bayar aka bashi yayi laifi sai yake cewa wani laifi kuma ya an baka ajiyan kaya kuma dan an karbi wannan abu me laifi a ciki ya babu laifi a ciki ko sai yake ba sai take cewa to dan da Allah ya ba mu ni da kai to Allah ya karbi kayansa gashi nan ma a kwance tun ji Allah ya karbi rayuwarsa na masa wanka da shimfidar da shi gashi kamar iya bacci to Allah ya karbi kayan shi da Allah zaki wannan a tambayar ku nake ku mata ne zaki yin wannan ai ko maka yi tafiya zaki dauko ai wannan nan ya mutu ki tayar masa da hankali abun ma da yake a can din ba zai yi ba kuma an yi mutuwar dan ba dawowa zai yi ba ba zai dawo ba a kin ga an yi biyu babu kenan ba dan kuma abun da ya tafi babu kin ga wannan bata je jami'a ba bata yi digiri wata NCE ba bata yi ko secondary school bata yi ba irin dai wannan na zamani amma ta san ilimin zama da miji ta san ilimin da zai sa ta kwantar wa da mai gidanta hankali ai da masurtul ankabut da bamu labari cewa daga cikin hikimar aure da Allah ya kaddara za mu yi tsakanin mata da maza to mata akwai wani babban aiki da Allah ya ba ku shine ku zama to sanadiyar kwanciyar hankali mazajen ku duk inda kika san abin zai kwantar wa da miji ki hankali to ke ce shugaba a wani ke zaki abu wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan sai ce litaskunu ilaiha ay ila zawjiha domin ita matar ta zama to kwanciyar hankalin miji kin san dai kwanciyar hankali ai kin san kwanciyar hankali ko ku san da ba in dai kwanciyar hankali ce da kwantarwa da mutum hankali ki sa masa nutsuwa to ki aka ce ki wa mijinki ta kowace hanya da mijin ki hankalin zai kwanta ya samu nutsuwa to ana so kiki masa inji Allah kin gabata da hankali kenan ba rigima ba lanta na zagi ba magana mara taushi ba kaza duk inda kika san lafazi aiki zai kwantarwa da migidanki hankali to Allah ya ce ki wa mijinki shine babban aikin ki a gidan aure in abinci mai dadi yake so ki masa in hira yake so zauna ku hira in ado yake so caba masa ado in me yake so ki masa duk dai abin da zaki hankalin sa ya kwanta to Allah ya ce ki wa mijinki wannan Allah da ya halicce ki ya halicce shi ne baki wannan aikin shi kuma Allah ya ce duk inda ake kare mutunci to mijinki ya kare miki mutuncinki in abinci ne karki fita nema in tufafi ne karki fita nema in magani ne karki je nema shi miji shi zai miki wannan ba araba aikin ba eh ai araba ko namijin ma yafi yawa ai ke duk abin da zaki wizin a nan gidanki zaki yi gaba amma shi ya buga can ya je Kamaru ya je Chad ya tafi Niger ya je Kotono ya je Lagos ya je ina ne diddi a kokarin ya nemo miki abinci ta sutura da rufin asiri da kudin magani in ba lafiya da kaza da kaza da kaza da kaza to Allah ya ce ke ki zama sanadiyar kwanciyar hankalin mijinki litaskunu ilaiha sai Allah ya ce waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma in dai kina sanya masa kwanciyar hankali Allah zai kulla soyayya ta karshe ita ce mawadda tsakaninki da mijinki ya zanto iya sanki kamar me kima kina kauna sa kamar me to sai kin fara gabatar da aikin ki sannan wannan zai faru gana na Khadija radiyallahu anha ummul mu'minin Khadija bintu Khuwaylid uwar gida gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da wannan kissa ta faru a lokacin ma bata san manzon Allah ya zama annabi ba wahayin farko da aka yi masa a gharu thawri ya dawo ya zo ya same ta a gida iya rawa kamar rawar dari domin ya ga malaika da ya same ta a gida ya dawo sai yake cewa da ita zammiluni dathiruni zammiluni lullubeni lullubeni inni akhafu ala nafsi ka ina tsoron wani abu zai faru da ni ya kwanta yana ta lullube shi hankalin manzon Allah ya tashi ya tashi manzon Allah iya kwance ta zo kusa da shi nana Khadija radiyallahu anha take cewa kalla la yukrika Allah abada manzon Allah kai shiru da wannan maganar wallahi Allah ba zai kunyata da kai har abada Allah ba zai kunyatar da kai ba har abada a lokacin ta ga hankalinsa ya tashi take kokarin ta zama sanadiyar kwanciyar hankalinsa ta dinga lissafo masa domin kai kana sada zumunci kana taimakon mutum kamar hidima bayana kana kokarin addasa gaskiya a ko'ina ta dinga kirgo masa kyawawan dabi'unsa ta ce ko dan wannan wallahi Allah ba zai kunyata ka ba ya Rasulullah abin da ke so ku gane nana Khadija ta zama sanadiyar kwanciyar hankalin manzon Allah a lokacin da aka fara masa wahayi hankalinsa ya tashi jikinsa bai saba daukan wani abu ba har take tambaye sa menene ya faru ne sai yake cewa ai wani abu ne haka yake ganin sa haka a idan su har yanzu iya bashi jamu sai take cewa to zan gwada idan mala'ika ne idan ma aljani ne zamu gane idan mala'ika ne idan na bude gashin kaina muna zaune da kai a daki to ba zai zo kusa da ni ba kai ba zai zo daki mama domin su ma mala'iku ba sa son ganin tsarecin mace kamar yadda mutanen kirki ba sa son ganin tsarecin mace sai ta bude gashin kanta sai ta ce kana ganin sa sai ce a'a ba na ganin shi an gane ko da ta maida kai gashin kanta ta rufe kana ganin sa yanzu ce ina ganin sa take ta to wannan mala'ika ne ba aljani bane saboda kuma je wajen waraka bin Nawfal wani kawunta ne tace masani ne game da littafin linjila mu je gunsa ba mamaki zaka samu karin bayani game da wannan mace ce fita ke ta wannan hidimar hankalin mijinta ya tashi suka tafi wajen waraka bin Nawfal manzo Allah ya karanta masa abin da yake gani sai yake ce to alamu ya tabbata kai ne manzo karshen zamani wannan abin da kake gani mala'ika ne ka maka wahayi dama mun karanta a linjila gashi ga abin da zaka zama har yake cewa dama dai ina nan a lokacin da mutanen ka za su kore ka da na taimake ka sai yake cewa yanzu mutane na za su kore ni sai yake cewa ba wanda zai zo da da'awa irin wannan faci al'ummar sun kore shi kuma ga sai da manzon Allah ya bar garin maka ya hijira ya koma Madina amma insha Allah kun ga a wannan kissa takeicciya za ku gane irin gagarumin aikin da nana Khadija ta yi wajen kwantarwa da manzon Allah hankali sallallahu alaihi wasallam to haka ake so kiwa mijinki duk inda ke mijinki ya dawo hankali a tace ko ba ciniki ko ba ai albashi ba ko kaza to ki zama to maganganunki za su kwantar masa da hankali maganganunki su kwantar masa da hankali wancan aiki da muka ce Allah ya takaita wa mata shi wajen samun aljanna manzo Allah ke cewa sallallahu alaihi wasallam dukkan mace musulma iza sallat khamsaha wa samat shahraha wa ta'at ba'laha wa hafizat farjaha sai ce dakkalar jannata rabbiha aiki ne guda hudu kawai idan kin yi su kin kiyaye su to manzon Allah yace Allah ya baki aljanna ma kai aiki na farko kiyaye sallah sallah da kula da ita da ainacin sanin basic abubuwa a sallah me yake bata sallah me qabli me ba'adi ki kokarin sanin wannan da lokaci awqat na sallah din ki san awqat na sallah ki san kuma wanda wani lokaci ne halatta ki sallah mutsinki na yammaci wani lokaci ne kuma zaki sallah ba wani lokaci ne zaki rama sallar bayan kin samu tsarki wani lokaci ne kuma zaki rama ba duk wanda iya da alaka da sanin sallah game da ki dan akwai wani abu da yake faruwa da mata wanda yana da kyau a muku tambihi a kansa game da abin da yake faruwa ganku na duwata wata shine menstruation ko period naku wa an suna samun matsala wajen barin wani sallah ta wajibi a kansu yanzu misali mace ce tana cikin menstruation ko period nata dab da magariba kamar karfe 5 da rabi ko 6 saura kwata ba sai ta samu kanta cikin tsarki sai wannan period nata ya tsaya amma bata samu dama ta yi wanka ba har sai bayan magariba amma ta samu tsarkin kafin rana ta fada kuna ganewa to idan ta yi wanka sai ta yi sallan azhar la'asar da magariba ko da kuma sai ta dora ta yi gaba an bayyana in dai rana bata fada ba tsarki ya zo miki to sai ki rama azhar da la'asar domin lokacin su na larura iya fita sai bayan rana ta fada kuma mai janna amma mata da yawa ba sa wannan ko ita tana ganin in ta yi wanka ko ita tana yin wanka sallar da za ta zo bayan wankan ko daga nan za ta dora sai gaba to in dai rana bata fada ba kika samu tsarki ko da zaki jirkinta wankan sai bayan maghrib ki to sai kira masallan azhar da al'asr amma mai janna haka nan kuma idan har kamar 12 da dare ko 12 da rabi tsarki ya zo miki ba maki wanka ba sai da asuba misali to sai kin sallar magriba da isha domin lokacin su na laruri baya wucewa wasu ma malaman sun ce sai sun kai sun kai ketowan alfijir wasu kuma sun ce kamar karfe 1 zuwa karfe 1 da rabi da dare to lokacin isha da magriba ya fita gaba daya an fahimta ko kuma daga ketowan alfijir sai kin samu tsarki amma lokacin ba a yi sallar asuba ba amma tsarkin ki ya zo kafin alfijir yake to kai bayan alfijir yake to kai to ko da safe karfe 8 tare kika yi wanka to yake sallar asuba don lokacin asuba ya same kina cikin tsarki ko wanka ne baki ba an bayyana nan to wannan duk iya karkashin ilimi na mata game da sallah ki san wannan daukewar jini zuwan sa daukewar sa zuwan sa ki kula da lokacin don lokaci yazo ko kuma idan jinin yazo misali kina kacaniyar ki baki sallan azhar ba kuma jinin yazo miki karfe 2 misali karfe 2 kun ga lokacin sallan azhar ya shiga tun karfe 12 da wani abu sallan azhar yake shiga amma baki azhar ba sai bayan jinin yazo miki karfe 2 misali to idan kika yi wanka wannan sallan azhar din sakin gida domin lokacin da lokacin sallan azhar din yake kina cikin tsarkin ki baki bane kawai amma in kana duk wannan iya karkashin ilimin mace game da sallah abu na biyu kuma yace azumi ki san me yake karya azumi me yake lalata azumi me baya halatta ai da azumi me yake halatta ai da azumi wannan duk iya karkashin ilimin ji game da azumi sannan yace kuma ki yi wa mijinki biyayya bayan kiyaye sallah kiyaye azumi abu na uku ki yi wa mijinki biyayya karshe kenan biyayya ta karshe ki tabbatar kina yi wa mijinki abu na hudu kuma ciki kiyaye mutuncinki duk macen musulma inji manzon Allah da tai wannan abubuwan guda hudu to manzon Allah yace Allah ya bata aljanna kun bai mijin nan to ashe kun ga aikin ku na samun aljanna ta kaishacce ne idan ki compare da aikin da maza su yi ciyarwa maza shayarwa tufatarwa kula da lafiya neman gun zama ba da sadaki ba da kaza yin lefe yin akwatu yin jaka duk komai iyakan maza da wanda shari'a ta ce ai da wanda ma shari'a ba ta san shi ba duka iyakan maza je su suke amma ke kyamace aka ce wannan hudin kawai zaka kiyaye kun san inda ake samun matsala a wannan hudin mata da yawa uku tabbas kuna iya kokarinku wajen sallah da azumi da kiyaye mutunci inda kuke faduwa a jarabawa shine tsakaninku da mazajenku annan jarabawa kuke faduwa kuke kasacin jarabawa he zamto har manzon Allah yake cewa ya ganku da yawa a wuta sanadiyar kaza da kaza kun ga yace akwai butulcewa miji to anan hadisin da yake cewa aiki hudu zaki tafi aljanna in kin kiyayewa miji da to ba zaki fada wancan layin ba Allah ya sa mu dace mun ga mun dan ja lokaci gaskiya zamu tsaya anan na dan samu matsala ban zo da wuri ba na ƙara waje minti 20 haka sha'ani ne na dan adam da kuma uzuri na rayuwa Allah ta'ala ya mana albarka duka Allah kuma ya mana gafara ya mana rahama abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa kuskure ko tuntuban harshe Allah ta'ala ya yafe mana ya kuma kawar da mu akan shi akwai ranan wata ta yi tambayi cewa ana ba da dama ta tambaya eh haka ne duk wata wanda take da tambaya ɗayan biyu ko ta rubuto ko kuma ta faɗa da baki mu ji tambayar ta in Allah ya samu sani ba ta amsa ko kuma ta rubuta ta baraka mai da yake amma kofar tambaya a buɗe ne duk abinda ba a ji ba kai duk abinda ba fahimta ba akwai damar tambaya ko kuma wani abu ma wanda bai shafi wannan karatun nan yanzu ba kuma a cikin addini yake to matukar mun sani insha Allah zamu bada amsa insha Allah ba mu sani kuma zamu ji neman sani a kan shi Allah ya mana albarka duka Allah ya jikan mu ya jikan mahaifan mu Allah ya shirya mu da zuriyar mu Allah ya dora mu tabarki madaidaici Allah muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsare ka daga sharrin duniya da lahira Allah ta'ala muna roƙonka ka samu lafiya mu wange lafiya Allah ya ƙara wa mazajen ku budi yan kasuwa daga cikin su Allah ya buɗa musu hanyoyin samu ma'aikata daga cikin su Allah ya buɗa musu Allah ya ƙaro albashi mai albarka a bazan ƙarasa addu'a ba ku ci amin din bazan ƙarasa ba yawa Allah dai ya buɗa musu ya yassari musu ya ƙara musu wadata yawa ya ƙara musu wadata da buɗi da samu a zauna lafiya ko Allah ya samu gama lafiya subhanakallahumma bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Se a mãe vai...